نگم نہیں اڑ نہیں کہو چاہیے ان کا شعر ان سے کا سامنے چاہیے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم شر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بايع اخوة السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دكان يابو دا غوديا دا جندنا دا كيراري دا كارا تبتا دا الله مدوكين سركي مكاجين حلتر مملكين wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai cancanta bauta masa muna masa godiya Allah buwayi gagara misali inji Bahaushe cikin ganin damarsa da horewarsa da baiwarsa gare mu bana ma Allah madaukaki ya arzuta mu da shiga wannan wata na Ramadan yau ne na daya ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1446 haka Allah madaukaki mana ma ya nufe mu ya mana wannan arziki kamar da ya saba mana nemo mun Allah madaukakin sarki ba sa ke karewa akan bayi yana daga cikin mafi girman neman da Allah madaukaki zai wa musulmi Allah madaukaki ya raya shi ya masa arziki da shiga wannan wata Allah muna godiya gare ka muna kuma roƙonka Allah madaukakin sarki ka ba mu dama mu ribaci wannan wata da ayyukan alkhairi da zasu kusatar da mu zuwa gare ka kamar yadda muka saba gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci masallacin Umar ibn Abdul Aziz yake tsohuwar jihar a bayan gidan gwamnatin jihar Bauchi a cikin garin Bauchi bana ma cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da gabatar da wannan karatu kamar yadda muka saba yi a wannan lokaci bayan sallar tarawih muna roƙon Allah madaukakin sarki idan tar da mu duk abin da zamu faɗa idan yayi dire da abin da Allah madaukake yake so mu faɗa kuma Allah ba mu yi ku aiki da abu fara kure muna roƙon Allah madaukake sarki ya nisanta mu faɗawa cikin su ƴan uwana musulmai lalle mu yi kokari mu ribaci wannan wata mai albarka Bahaushe yana cewa lokaci ake sallata dama ce Allah madaukake ya baka dan uwana kada kai wasa da ita baka sani ba la Allah ita ce baiwarka ta karshe wasu mun yi azumi da su gara bana ba sa to haka rayuwar take duk lokacin da wata shekara ta juyo to zaka samu wasu da suke nan a waccan shekarar bana ba sa haka abin yake tafiya kuma baka sanin da kai za a shekara ko ba za kai za a shekara ba babu wanda ya san yaushe ne ajalin sa yake shi yasa kullum mai kokari lokaci mai tsada irin wannan wata na Ramadan idan ya zo kada bi sakaci mu nemi kusaci zuwa ga Allah madaukakin sarki ta hanyar kyautata azumin mu yi azumi irin wanda Allah madaukaki yake so mu kame bayan mun kame daga cin abinci da shan abin sha da kusantar iyali tun daga fitowar alfijir har zuwa faduwar rana to mu kame gaban mu daga sabawa Allah madaukakin sarki mu kame hankali harshen mu daga fadan dukkan abin da Allah madaukaki bai yadda a fada ba mu kame gaban mu daga aikata dukkan abin da Allah madaukaki bai yadda a aikata ba mu yi kokari mu duba karanta littafin Allah alqur'ani da bibiyan tafsirin sa da ma'anonin sa domin aiki da su mu dage wajen sallar tarawih mu dage wajen sada zumuntar mu dage wajen kyauta, mu dage wajen sadaka. Dukkan abin da yake aikin alkhairi ne, kada kai wasa da shi. Mutane na kwarai ba sa ganin cewa sun yi wancan aikin na alherin wannan ba sai sun yi ba. A duk ba fituka ake yi. Amman da kai wannan din baka tabbaka da wani tabbacin cewa an karba, ballanta naka sakangance kace ba za ka yi wannan ba. Yana daga cikin abin da bayin Allah na gari suka yi buntun kawwa waɗanda ba su ba. A tashin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama za mu ga waɗanda ba sa barin kofar alheri sai sun shiga. Da haka suka yi buntun kawwa waɗanda ba su da shi. Za mu ga waɗanda ba su yi haka ba. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda Allah madaukake sa a tajire ne. Duk abin da ake na alheri suna yi. Ba su zauna saboda suna da kuɗi, suna sadaka, suna kyauta, sauran aikin alkhairin sai su ce ba za su yi ba. A'a, duk da su ake. Shi ya sa masu abban annabin sallallahu alaihi wasallama talakawa suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce zahaba ahlul dukhuli bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli abwalihim. Suka ce ya ma'aikin Allah, masu ruwa sun tafi da kifi, masu kuɗi sun tafi da lada, suna sallah irin yadda muke yi, da farillar da nafilar duk ba su bari ba. Suna azumi irin yadda muke yi, da farillar da nafilar duk ba su bari ba. Su kuma sun samu wata dama da ba mu samu ba. Suna yin sadaka da abin da suka samu na ranar dukiyarsu bayan sun biya bukatarsu. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun inna likulli tasbihatin sadaqa wa likulli takbiratin sadaqa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ai kuma Allah ya sanya muku abin da za ku yi sadaka da shi. Subhanallahi sadaka ne. Allahu akbar sadaka. Allahu alaihi wasallama wata rana yana zaune cikin sahabbai sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace inna fil jannati thamaniyatu abwab. Aljanna tana da kofofi guda takwas. Kuma waɗannan kofofin ana kiran mutane ne gwargwadon yawan aikin da suke yi, nau'in aikin da suka fi ta wannan kofar za a kira su. Amma man kana min ahli salati du'iya min babi sala, wa amma man kana min ahli sadaqati du'iya min babi sadaqa, wa amma man kana min ahli siyadi du'iya min babi riya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga kirga kofofi, yace waɗanda suke masu yawan sallah su za a kira su ta kofar masallata ne, masu yawan sadaka za a kira su ta kofar masu yawan sadaka, haka nan masu yawan azumi za a kira su ta kofar da ake ce da ita riya. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama kowa yana jin irin kofar da yake ganin cewa ta nan zai samu ya tusa ya shiga. Sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu siddiqul umma, shi abin da yake kalla daban. Bayan manzon Allah ya gama magana sai Sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yace ma ala man du'iya min hadhihi al-abwab min darura, duk wanda aka kira shi ta kowace kofa ce ma in dai ya shiga aljanna ai ba shi da matsala. Wa hal yud'a ahadun min hadhihi al-abwab kulliha, yace amma ni tambaya ta akwai wanda za a kira shi ta dukkan kofofin sai wanda ya zaba ya shiga? Manzon Allah yace na'am wa arju an takuna minhu. Manzo Allah ya ce kwarai kuwa akwai wanda za a kira su ta kofofin gaba daya a ce ka zaba inda zaka shiga, yace kai kuma ina fata kada cikin su. To haka mutumin kirki ya kamata ya zama, duk wata kofa ta alheri kai wasa da ita. Allah madaukaki ya maka albarka, ya wanzar da kai, ya baka dama, ya kawo ka wata Ramadana mai kai shiri na aiki alherin da zaka yi, mai ka shirya zaka tunkara na ibada wanda zaka yi, la'alla baka sani ba ko azumin ka na karshe ne. Ka kaddara yanzu ce maka aka yi bawan Allah wannan azumin da zaka bi shine da karshe, last chance kenan da ka samu. Dan Allah, wani irin ibada zaka yi? Dan Allah, wace irin ibada zaka yi? Kamar sallah ce ga lokacin da zaka yi sai a ce maka sai malaika ya zo kai wasa da ita. Yanzu wani har yanzu wani bai kade Qur'anin sa ba wanda ba a so Allah madaukake ya cire maka mafada cikin sa. ‘Yan uwana musulmai, yana da kyau mu fahimci manufofi da yasa ake yin tafsiri, ya ga cewa duk lokacin da yake magana ɗaya daga cikin waɗannan manufofin yake tabbatarwa. Manufa ta farko, gyara aƙidar mutane da gudanar da lamarin bayi duka su ga cewa babu wanda yake da wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai su yadda Allah madaukakin sarki shi kadai ne ya cancanta a bauta masa duk wanda ba shi ba bai cancanta a masa bauta ba wannan ita ce mafi girman manufa da alqur'ani yazo da ita shi yasa zamu ga mafi yawan karantawan alqur'ani lokacin da ya fara zuwa karantar da mutane akida ne tauhidin Allah tabbatar da kada ya takar Allah madaukaki rububiyar Allah da uluhiyar Allah domin mutane ba za su taba zama nagari ba matukar ba a kakkabe musu dukkan abin da ke zuciyarsu wanda yake mummunan aqida ba wannan kuma mutumin da yake karantar da alqur'ani wajibi ne zama na cewa wannan ita ce manufa ta farko da zai sa a gabansa wajen gyara wa mutane aqidarsu da kafa musu ingantacciyar aqida da ta ginu akan littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan kunshin kuma zai rinka yakan dukkan abin da yake wato shirka yana tabbatar da tauhidi a cikin zukatan mutane yana kuma kakkabewa dukkan abin da ke shirka ne da bid'o'i wanda suke kishiyantar aqida mummuna amma kuma ba da cin mutuncin mutane ko cin zarafin mutane ba a'a alqur'ani yana kiran mutane zuwa ga wato zuwa ga shari'a tare da amfani da hikima da kuma wa'azi wanda yake mai kyau kamar yadda Allah madaukaki yace wudu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana a kira mutane zuwa ga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala bil hikmati ta hanyar hikima wal mau'izati al hasana da kuma wa'azi wanda yake mai kyau wajibi ne mai karantar da mutane kowane lokaci a zamanin da yake tafsirin alqur'ani ya kula idan akwai wata mummunar aqida da ta zo wanda a lokacin take lalata aqidar mutane to ya kamata yin shirin ya kar wannan aqida idan zamu misali a wannan zamanin da muke ciki a waɗannan ɗan kwanakin zamu ga cewa akwai wata mummunar aqida da ta yabi yanzu wanda take fada da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma suka samu karfi a social media kamar yadda sauran mutane ma suka samu karfi a social media ake yada cewa wato ake fada da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama kai tsaye wai ana kiran mutane zuwa ga wato wadatuwa da alqur'ani kadai banda sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama suna gaya wa kansu su musulmai ne wani lokaci suna gaya wa kansu ɗan qur'ani zalla to waɗannan mutane wata mummunar aqida ce wanda ba wai sabuwa ba ce amma kowane lokaci tana canza launi ta fito da launi kaza ta fito da launi kaza ta fito da launi kaza launi iri iri babu yadda za a yi kabauta wa Allah madaukakin sarki ka wadatu daga maganganun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babu yadda za ka iya bauta wa Allah madaukakin sarki matukar ba kai koyi da ayyukan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba babu wasu ayoyin alqur'ani za ka iya fahimtar su in dai ka cire maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda shi Allah madaukaki ya aiko da littafi kuma ya dora masa nauyin yayi bayanin wannan littafin mutane wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaruna to kaga misali ne nake bayarwa anan wanda yake tafsirin alqur'ani dole ya kula idan akwai wata mummunar aqida a wannan lokacin da ta shigo cikin mutane ya yi wannan aqidar amma ba ta hanyar zagi ko ta hanyar batanci ba a'a ta nuna cewa wannan hanyar ba hanyar gaskiya bace hanyar matace hanyar gaskiya ita ce riko da littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manufa ta biyu inji Allama Ibn Ashur yake cewa tahzibul akhlaq yana daga cikin manyan manufofin alqur'ani da yazo da su shine gyara dabi'un mutane mutane zama san dabi'un dabi'an da dabi'a mai kyau dukkan wata dabi'a da aka san mummuna ne to alqur'ani yana kore ta yana nuna wa mutane su daina ta yana kiran su zuwa ga riko da akhlaq dabi'u na gaskiya shi yasa ma Allah madaukakin sarki yayi bi annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin alqur'ani da dabi'a mai kyau yace wa innaka la'ala khuluqin azim kai lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kana kan dabi'u wanda suke maki girma an tambayi na Aisha Allah ya kara mata yadda yaya dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke tace kana khuluqul qur'an tace dabi'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gaba da alqur'ani ashe alqur'ani ya zo dan ya gyara dabi'un mutane daga miyagun dabi'u su koma kyawawan dabi'u daga dabi'un kaushi su koma dabi'u wato masu kaushi waɗanda za su zama wato sun daidaita al'amuran mutane wajen rayuwarsu abu na uku daga cikin manufofin alqur'ani shine bayanin hukuncen shari'a a ga yawa mutum kaza halal ne, a ga yawa mutum haramun ne. Duk abin da yake halal ne za a bayyana masa, dukkan abin da yake kuma haramun ne za a bayyana masa. Wannan yana daga cikin manufar da Al-Qur'ani ya zo don ya tabbatar da ita. Shi yasa Al-Qur'ani cike yake da bayanin halal da kuma bayanin halal. Wani lokacin ya ce hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wal-lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayrillahi bihi. Wani lokacin ya ce uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum lis-sayyara wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum hurma. Ya haramta a can, ya halalta a can, ya yi bayanin abubuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin sunnarsa ya ƙara sharhi, ya ƙara bayani akan matsayin abin da Alkur'ani yake bayani a kansu. Abu na hudu daga cikin abin da Alkur'ani yake ɗauke da su na manufofi shi ne wato gyara zamantakewar al'umma ta yadda za su zauna da juna lafiya, kansu ya haɗu a kan gaskiya. Wato Alkur'ani ya zo domin tabbatar da zaman lafiya cikin al'umma. Ya yaƙi faɗace-faɗace da wato da addabar juna, yana so ya zama da cewa an haɗu, amma haɗuwar ya zama haɗuwa ce wanda take akan gaskiya. Shi yasa yake kira wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu udkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'a fa alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtaduna. Allah madaukaki yace wa atasimu, ku yi riko bi hablillahi da ikiyar Allah salam, da irin gwagwarmaya da yayi za a gaya maka kuma irin kyakkyawan sakamakon da ya samu. Idan an baka labarin Annabi Musa za a gaya maka irin gwagwarmaya da yayi, da irin ayyukan da yayi, da irin kuma sakamakon da ya samu. Haka na Annabi Salihu, haka Shu'aibu, haka Hudu, haka Ibrahim, haka Isa, dukkan annabawan Allah in an baka labari za a rinka gaya maka ga irin mataki da irin gwagwarmaya da suka yi, da kuma irin matsayin da suka samu a wajen Allah madaukakin sarki. Dan kai ma ka jajirce ka bi hanyar Allah madaukakin sarki dan ka samu irin, ko kuma ka bi hanyar da suka bi dan kai ma ka kai tudun najira. Haka nan bangare na biyu kuma, ka ji waɗanda suka kauce wa dokar Allah, waɗanda suka yi taurin kai, waɗanda suka bijire wa Allah madaukakin sarki, su kuma yaya mummunan sakamakon da suka samu. Dan nan kuma ka kiyaye kar ka fada hanyar da suka fada, domin in ka fada hanyar da suka fada kai ma za ka samu irin sakamakon da suka samu. Abu na shida daga cikin abubuwan da Alkur'ani yake ɗauke da su na manufofi, Alkur'ani yana karantar da mutane da irin halin yanayin da suka samu kansu a ciki. Shi Alkur'ani da yake littafi ne da yake yasluhu li kulli zamanin wa makani, littafi ne da ya cancanta, ya dace da kowane irin zamani da kuma kowane irin mutane. Tun daga ranar da aka aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa tashin alkiyama, to duk irin halin da mutane suka samu kansu a ciki, da irin duk wani sabon abu da ya zo, in dai an koma zuwa ga Alkur'ani to za a samu mafita a cikinsa. Babu wani abun da bai zo face in an koma Alkur'ani za a samu mafita. Wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli shay'in. Alkur'ani Allah madaukaki ya saukar da shi bayanin komai. Shi yasa abinda ya faɗe shi a dunkulama, Alkur'ani zai maka ishara zuwa ga inda za ka samu sauran bayanan, shine a wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Zai maka bayani dunkulalle, amma ya gaya maka dama an turo maka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama don ya maka bayanin abin da baka gane ba, ya yi maka billa-billa abin da ya zo a dunkule ya bayyana maka shi. To dukkan abin da al'umma ta samu kanta a ciki samu, za ka samu koyarwa Alkur'ani akan wannan abu. Ba wai kowa da zai iya ganowa ba, amma ar-rasikuna fil ilmi, waɗanda suka san Alkur'ani, suka san sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, suka san shari'ar musulunci, duk abin da ya zo samu za su nema masa mutacin littafin Allah da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Wannan yana nuna mai tafsirin Alkur'ani zai ringa kula da irin wannan. Idan akwai sabon abubuwa da suka zo wanda mutane suna bukatar a fuskantar da su, wannan sabon abin da ya zo ga mafita a kansa, wannan abin da ya zo ga hukuncinsa, to duk yana daga cikin abin da ya kamata mai tafsirin Alkur'ani ya riƙa yi. Abu na bakwai, al-mawa'id wal-inzaru wat-tahdhir wat-tabshir bi ayati ba'd wal-wa'id. Alkur'ani ya zo da manufar albishir wa mutane da kuma gargaɗi. Annabi sallallahu alaihi wasallam kansa Allah madaukaki ya gaya masa, wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira, ba mu aiko ka ba sai dan ka zama mai albishir kuma ka zama mai gargaɗi. Me ma'anar mai albishir? Ka riga gaya wa mutane kana musu albishir ga kyakkyawan sakamakon da za su samu in sun bi Allah. wanda yi kaza zai samu kyakkyawan sakamako kaza, wanda yi kaza zai samu kyakkyawan sakamako kaza. Haka nan kuma yana gargadi waɗanda suka kauce wa hanyar Allah madaukakin sarki ga abin da za su samu. To duk mutumin da ya sa tafsirin Alkur'ani yana yi, ya kamata ya rinka tunana da waɗannan manufofin na Alkur'ani. Idan ya zo ayoyi ba ma masa laifi, saboda ji tsoron Allah. Dan wanda ya saba wa Allah ya kamata ya bi girman Allah. Amma kuma sai ya zo shi baya ganin abin da yana da girma, to manzon Allah sai girmama masa abin dan ya ga girman Allah. Amma idan mutum ya zo ya fita a hayyacinsa, saboda abin da ya aikata ya san safan Allah ne, yana nema ya zautu, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa kalmomi, ya saisaita masa, ya yi masa magana wanda za ta kwantar masa da hankali. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi, domin shi bashiran ne wa nadhira, mai albishir ne kuma mai gargadi sallallahu alaihi wa sallam. Abu na bakwai kuma na karshe wanda Ibn Ashur ya kawo, ya ce Alkur'ani daga cikin manufofinsa manya-manya akwai bayanin ijazul Qur'an, wato ya nuna Alkur'anin nan duk littafin da Allah madaukaki ya aika Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi, littafi ne gagarabadau daga cikin abin da ke sa mutane da yawa suke imani da shi, saboda irin mu'jiza da ya zo da ita. Alkur'ani littafi ne wanda ba a taɓa samun irinsa ba. To kowane ɓangare in ka duba za ka ga cewa ba a taɓa samun wani littafi da yake kama da Alkur'ani ba. Wajen fasaha da take cikinsa ba a taɓa samun wani littafi da yake da wannan fasahar ba. Wajen daɗin sautinsa ba a taɓa samun wani labari da za ka karanta, ko wani abu da za ka yau ka karanta shi, yau ka karanta, gobe ka karanta, jibi ka karanta ba ka gaji ba, wallahi sai Alkur'ani. Ka duba Fatiha ne, kullum sai ka karanta da sau nawa a sallar farilla kadai, sai ka karanta sau 17. Amma ka taɓa ji ka gaji Fatiha? Ba ka taɓa ji ba. Amma duk wani labari yau da aka baka shi yau, abokinka ya zo ya baka wani labari duk daɗinsa, na Allah lokacin da yake baka daɗinsa bacci kake ji ba sai da ka daina jin bacci saboda daɗin labarin. Amma in ya baka yau, gobe ma ya baka, jibi kun zo kwanciya ce zai maimaita maka labarin nan, sai ka ce da Allah ka bani jiya yau ma ka bani na gani wannan labarin naka. Amma Alkur'ani kullum ka karanta wa khayru jalidin la yamullu hadithuhu wa tirdaduhu yazdadu fihi tajammula, babu littafin da kullum kana maimaita shi yana kara maka zaki. Tambayi wanda yake yawan ta karanta Alkur'ani zaka ji cewa kullum yana kara karanta shi yana kara masa daɗi ne, sabanin duk wani labarin duniya ba haka ba. To yana daga cikin nau'i ne wannan mu'jizar Alkur'ani. To daga cikin abin da Alkur'ani ya karantarwa a gane irin gaskiyar labarin da yake dauke da shi, da irin fasahar da yake yi dan gaskata sabon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi. To mai tafsirin Alkur'ani yana da ciwo rinka kula da wannan, ya rinka bayanin irin fasahar da take cikin Alkur'ani, da irin kyakkyawan uslubi da yake cikin Alkur'ani, da irin labaran da Alkur'ani ya zo da su cikin abubuwan da suka wuce wanda manzon Allah bai gani ba, amma aka ba shi labari kuma ya tabbata haka ne. Ko ku abinda manzon Allah Alkur'ani ya mada labarin zai faru kuma zai faru, duk wannan yana daga cikin abin da mai tafsiri kamata ya mai da hankali wajen bayanin su, domin mutanen da ba su san Alkur'ani ba su sani, waɗanda ba su gaskata Alkur'ani ba su gaskata. Waɗannan irin manufofin su ya kamata dukkan mai tafsirin Alkur'ani ya mai da hankali a kai. Idan har tafsirin Alkur'ani ya fita daga manufofin da Alkur'ani yake dauke da su, to ya zama wani abu daban. Wani lokaci madarisin tafsirin Alkur'ani sai zama wurin wasa da dariya, wurin hargowa, wurin na rashin tarbiyya, wurin zage-zage, wurin cin mutuncin mutane. Wannan bai dace a ce madarisin tafsirin Alkur'ani ne ake irin waɗannan ba. Da haka ina kira zuwa ga ƴan uwana almajirai, mu tsarkake madarisinsu na tafsirin Alkur'ani, mu sa manufar Alkur'anin a gaba. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu riko da manufofin Alkur'ani da kuma bibiyar abinda Alkur'anin yake so mu karantar, sannan kuma Allah madaukakin ba mu ikon aiki da littafinsa da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
Allah mai girma da daukaka yayi mana bayani a baya, babu wanda yake shiryayye kamar mutumin da ya zama mai adalci kuma ya zama akan tafarki wanda yake madaidaici. Hal yasawi huwa man ya'muru bil adli huwa ala siratin mustaqim. Bayan ya fada cewa daraba Allahu matsalar rajulai ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala shay wa huwa kallun ala maula aynama yuwajjihu la ya'ti bi khayr. Hal yasawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim. Wannan wato wanda Allah madaukake sifanta wanda yake umarni da adalci kuma yake kan tafarki madaidaici, kaman kayi tambaya ne kace wai menene adalci, wai waye ne wanda ya sifantu da adalcin nan, wane ne kuma wanda yake wato kan tafarki madaidaici. Sai alqur'ani yake gaya maka irin abubuwan da zaka yi in kana so ka zama wato nagari wanda yake kan tafarkin nan madaidaici. Sai Allah madaukake yace inna Allaha ya'muru bil adli, lalle Allah madaukakin sarki ya'muru yana umarni bil adli da adalci, wal ihsani da kyautatawa, wa ita'i bil qurba kuma yana umarni da bayarwa wa ma'abuta zumunta, wa yana 'anil fahsha'i sannan kuma yana hani gabarin alfasha, wal munkari yana hani gabarin wato abinki, wal baghi da kuma dukkan zalunci. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun yana muku wa'azi la'allakum tadhakkaruna mai waqa wa azantu da wato kwa gargadantu da wa'azin da yake mu. Wannan aya Allah madaukakin sarki a cikin ta ya kunshi umarce umarce da kuma hanahani. Wannan ne ma yana yasa daga cikin magabata wasu suke cewa ba su ga wata aya da ta kunshi umarce umarce da kuma hanahani kamar wannan ayar. Ta kunshi hukumi da dukkan wani alheri, ta kuma kunshi hani da dukkan wani abin sharri. Duk wani alheri wannan ayar ta yi umarni, duk wani sharri wannan ayar ta yi hani gabansa. Aka Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala yake fada, yace hadhihi al-aya ajma'u ayatin fil qur'ani bi khairin aw aw bi sharri. Yace wannan ayar ita ce ayar da ta fi kowace aya tara dukkan alheri, ta fi kuma tara duk wani sharri. Ma'ana ta yi bayanin alheri, duk alheri ta yi bayanin sa dan aikata, sannan duk wani sharri ta yi bayanin sa dan a guje shi. Haka al-Hasan al-Basri yake cewa wallahi ma taraka al-adl wal-insana ma taraka al-adl wal-insanu shay'an min ta'ati Allah illa jama'ahu wa la tarakat al-fahsha'u wal-munkar wal-baghy shay'an min ma'siyati Allah illa jama'ahu. Al-Hasan al-Basri yake cewa na rantsa da Allah, al-adl wal-insan adalci da kyautata wannan da Allah ya faɗa ba su taɓa barin wani abu na da'a wa Allah madaukakin sarki ba, face sun tara shi wato da adalci da kyautatawa duk wani abin da Allah yake so a yi sun hada shi. Haka nan kuma al-fahsha'u da al-munkaru, mummu al-fahsha da mummunan aiki da kuma zalunci, babu wani mummunan aiki ba ya shiga cikin su. Kenan duk wani aikin alheri, al-adl wal insan sun kunsha, insa kunsha al-adl wal insan sun ya kunsha shiga cikin sa, wato ya shiga cikin al-adl wal insan. Duk wani aikin shabe kuma ya shiga cikin al-fahsha da al-munkari da al-baghi. Kenan babu wani alkhairi face wannan ayar ta yi kira zuwa gare shi, babu wani sharri face wannan ayar kuma ta yi hani gabarinsa. A wannan aya malamai sun nakalto wato lokacin da wannan aya ta sauka, kamar yadda al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ya nakalto wato wata rana a Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, wanda kuma abokin shayarwar manzon Allah ne, dan uwan manzon Allah ne na wajen shayarwa, an shayar da su tare, dan haka dan uwa ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama, amma ta wajen shayarwa ba ta wajen dangantaka ba. Yake cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune, sai Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka zauna tare suna zama tare. Uthman ibn Affan sai ya ce, sai naga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya daga kansa sama, idansa kaman ya kakkafe yana kallon sama, abinda ban taba gani yayi ba. Yace sai naga kuma yana biyowa da kallon, yana yin kasa yana yin kasa yana yin kasa har ya koma yana ta kallon ta cikin tafin hannunsa can, sai naga ya shiru kamar yana sauraron wani bayani, yana ga kai yana irin kamar ana mutum bayani yana ganewa yana nuna cewa eh yana fahimta can kuma yace sai naga annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake daga kansa sama har sai da idan ya tsaya yana kallon sama sai yace wa annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya ma'aikin Allah yau naga kai wani abin da ban taba gani kai shi ba yace me yake kaga nayi sai yace naga kai kaza yace kuma kaga nayin ko yace kwarai ko naga kai sai dai ban san dalilin da yasa kai ko ban taba gani kai haka ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace dan aikan Allah ne yazo shine ya kawo mun wannan aya inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun yace wannan ayar aka saukar mini a lokacin sayyidina Uthman dan Maf'un radiyallahu ta'ala mu a lokacin bai musulunta ba yace lokacin da naji wannan ya karanta mun ayar fa zalika hina shaqarra al iman fi qalbi wa ahbabtu muhammadan sallallahu alaihi wasallam yace a lokacin ne naji imani ya kwanta mun a rai lokacin naji imani na imani ya shige ni yace kuma lokacin naji tantan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shige ni shine sababin imani na to wannan ayar wato shi yasa tana daga cikin ayar da su kansu waɗanda ba su ma gaskata annabi sallallahu alaihi wa sallama ba tana daga cikin ayar da take bugar da su saboda irin fasahar da take cikin wannan ayar aya ce ga ta guda daya kuma ba wata doguwa ba amma saboda fasahar magana da take ciki aka ce duk wani alheri ta ce ayi duk wani shiri ta ce a bari kuma a cikin ƴan kankanin lafazi inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi shikenan sakon ya gare amma kuma duk wani alherin duniya aya ta umarce ka duk wani sharrin duniya aya ta hana ka wani littafi ne sai dauki wata aya kamar wannan da ta dauki dukkan umarni alheri da dukkan hali da sharri in ba alqur'ani ba to yana daga cikin fasahar da alqur'ani yake dauke da ita hatta waɗanda ba su imani ba da yawa da suka ji wannan suka ce lallai wannan maganar ba zai yi a ce maganar dan adam ba ce babu dan adam da zai kira wannan maganar shi a kashin kansa shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba shi da fasahar da zai iya shi a kashin kansa zai kira wannan maganar suka ce wannan maganar da gaji ta fakar maganar dan adam saboda larabawa ana buga misali da su wajen fasaha a duniya in ana maganar fasaha larabawa karshe ne wajen fasaha iya magana abun larabawa karshe ne saboda tsabar iya maganar larabawa mutum zai wata kalma guda ɗaya ce ta zango amma sai ai shekaru ana yaki saboda tsabar bakin cikin da ya tura wa mutane saboda iya magana amma duk da haka suka sallama wa alqur'ani suka ce irin waɗannan maganganun suke fitowa daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai yiwu a ce maganar dan adam ne amrinta ko to shine Allah madaukaki a cikin ayar yace inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan al adlu wal ihsan da Allah yace yayi umarni ayi adalci kuma ayi kyautatawa malamai sun sha bamban wajen bayani akan me ake nufi da al adlu da kuma al ihsan arwato daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yace al adlu yace shahadatu an la ilaha illallah na inna Allah ya'muru bit tawfiq kenan Allah yana umartan mutane da su kare kai wato duk wani dangi na tauhidi Allah madaukaki yana umarni a yi shi a kade tashi wajen halittar bayi a kade tashi wajen mallakan bayi a kade tashi wajen shi kadai yake gudanar da lamarin bayi wanda ya fahimci wannan kenan ba zai taba yiwuwa duk wani aikin da Allah yake yi ya dauka jingina wani ba domin ya san cewa al'adlu wato ana nufin kalmar shahada ne kadai takar Allah subhanahu wataala shi kadai tunda dai shi kadai ya halice ka shi kadai yake mallakar ka shi kadai yake juya lamarin ka in ya ga dama ya maka arziki in ya ga dama ya barka talaka haka yake in ya ga dama ai yanda ya ga dama yayi ka baki in kana so ka zama fari ba zai yiwu ba wallahi duk bulicin din da zaka yi sai dai ka zama barbaran yanyawa amma ba za ka zama fari ba to haka kuma in ya ga dama yayi ka mai arziki za ka yi arzikin nan in ya ga dama yayi ka talaka wallahi ko ka fi kowa wayo a kasar ku haka za ka zauna talaka to yanzu wannan duk bai isa ya nuna maka kadai fakar Allah din nan yana nuna cewa shi kadai ya kamata ka bauta masa ba
wanda ba wanda ya isa ba za ka iya fita daga cikin abin da ya kulla maka ba duk abin da ya tsara maka ba ka da wata dabara da zaka wani malami yana cewa wa min ad-dalil ala al-qada'i wa qadrihi bu'su al-labibi wa ibu aish al-ahmaqi yace yana daga cikin abin da ke nuna kaddarar Allah cikakkiya da kadaitakar Allah madaukaki wajen duk abin da yake yi yace bu'su al-labibi yace sai ka ga mutum mai dan karam wayo duk inda ake labarin wayo za ka ga wannan bawan amma sai zubun sai bala'i talauci ga wayo kuma ga talauci wa ibu aish al-ahmaqi sai ka samu wani kuma in ana buga wauta za a buga mutane da shi amma kuma mai kuɗi ne wallahi wani kudin ba zai iya kirga ba sai kirga masa amma kuma nasu ne kai kuma kayayyakin ta ba karbuwa ne ni ai wannan kawai ya isa nuna maka ne kadai takar Allah madaukakin sarki to Abdullahi dan Abbas ne yake cewa al-adlu ala nufin shahadatu an la ilaha illallah haka ابن ابي طلحه يرويته daga Abdullahi dan Abbas cewa al-adlu ala nufin shahadatu an la ilaha illallah haka dan arwayo daga Abdullahi dan Abbas arwayar Abdahab ibn Mazahib yace al-adlu al-haqq inna Allah ya'muru bil haqq Allah madaukake na umarta ayi gaskiya duk abin da zaka yi kai gaskiya wasu daga cikin malamai suka ce al-adlu ana nufin istiwa'u sarira wal alaniya fil amali lillah tabaarak wa ta'ala wasu suka ce abinda ake nufi da al-adlu anan ana nufin daidaituwar cikinka da wajenka da cikinka da wajenka su yi daidai wajen dukkan aikin da zaka yi na Allah ba ka nufin kowa da aikinka abinda ka kudurta a cikin zuciyarka gaskiya ne haka kuma abinda ya bayyana ma gaskiya ne suka ce shine abinda Allah madaukaki ke umarni da shi ma'ana Allah madaukaki yana umartanka da kai dan Allah kai ikhlasi duk abin da zaka yi ka kudurta gaskiya a cikin zuciyarka kuma ka aikata gaskiya a cikin gabobinka ma'ana kada zuciyarka ta kulla sharri gabobinka su bayyana alkhairi ko a kasar haka wasu daga cikin malamai suka ce al-adlu al-qada'u bil haqq Allah yana umarni da ayi hukunci da gaskiya shine al-adlu wasu suka ce al-adlu al-fardu shine Allah yana umarni da duk abin da yake farilla ne ka aikata wannan su kuma sai suka ce al-insanu anan da Allah madaukake biyo baya ana nufin annawafi kenan inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani Allah yana maka umarni da dukkan abin da yake wajibi ne akan ka aikata wal ihsani da abin da ba na dole ba ma na alheri ka aikata kenan Allah yana ubatan ka da farilla da marhila wasu suka ce al-insan shine al-ikhlas kai saboda Allah wasu suka ce al-insan shine dai abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara a cikin hadisin Jibril lokacin da ya zo da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambaye shi akhbirni an al-insan ba da labarin menene insani sai ya ce anta abudallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta wa Allah madaukakin sarki kamar kana ganin sa domin in baka ganin sa ma shi Allah madaukake yana ganin ka suka ce shi ake nufi da al-insan wasu suka ce al-insan al-afu shine kai afuwa kai adalci kuma kai afuwa ma'ana suka ce Allah madaukake ya umarce ka da abu biyu kai adalci wurin da ba za ka yi insani ba wurin da za ka yi insani kuma ƙetara ka yi insani domin al'adlu shine in an yi maka ba za ka iya yi insani kai yabiya ba to karama abin da aka yi maka wa in aqartum fa'aqibu bimithli ma uqtum bihi wa la in sabartum la huwa khairul sabirin idan har za ku ramu ko to ku rama da gurgurdan abin da aka yi muku wala in sabartum lahu khairul sabirin amma inda za ku hakuri to hakurin shine ba alkhairi to anan sai su waɗannan malamai suke cewa Allah bada ku ta umarce ka da abu al'adl wal ihsan in har an maka abu abinda aka fi so kai insani ne amma in ba za ka yi ba to kai al'adl wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithliha
sayyi'atun mithluha فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين
قال أنا الله مدى فجيت وجزاء سيئة سيئة مثلها ساكمكو نمومونا شيني مومونا قتن قتن مومونا أما سألا فمن عفا أما ولي عفوا وأصلح يجعل فأجره على الله to ladan sai da wajen Allah an fi so ka yabi to amma ba za ka iya yabewa ba kar ka wuce iyaka. An fahimta ko? To waɗannan malamai sai suka ce al'adlu kai adalci cikin abin da ba za ka iya haƙuri ba, al'insanu kai yafiya cikin abin da za ka iya yi. Wasu malaman suka ce al'insan wato as-sariratu ahsanu min al-alaniya, ya zama na cewa abin da ke cikin zuciyarka ya wahu abin da ya bayyana. Duk da cewa ya bayyana kai mutumin kirki ne, kana da dabi'u masu yau, kana da kaza, kana da kaza, to amma ya zama ma abin da ka kudurta a zuciyarka na alheri ya ba abin da ya bayyana. Suka ce shi ake nufi da al'insan. Idan mun tattara waɗannan maganganu gaba ɗaya, dukkansu gaba ɗaya kowanne babu abin jefarwa a ciki, duk yana cikin al'adu wal ihsan. Wannan tafsiri da malamai suke duka ana cewa tafsirin ne bin nawa'i, wato tafsiri ne da wani kala daga cikin ma'anonin abin da yake bayarwa, amma kowace ma'ana ta shiga cikin wannan abu. Dan haka inna Allah ya amuru bil adli, Allah yana umarni da adalci, tauhidi ya shiga, domin mafi girman adalci shi ne ka ba Allah haƙƙinsa. Shi ne mafi girman adalci, ka ba Allah maɗaukaki haƙƙinsa ba tare da kai zalunci ba. Mafi girman zalunci shi ne kai wa Allah shirka. Ke sa ba ce inna shirka la zulmun azim, shirka zalunci ne wanda yake da girman gaske. To kaga kenan tauhidi ya shiga in an ce masa al'adlu. Haka nan duk sauran abin da malamai suka faɗa, in har kai farillar da Allah maɗaukaki ya ɗora maka, ai kai zalunci wa kanka. An fahimta ko? Haka nan al'insaf da suka faɗa, ma'ana adalci wa bayi, kada ka zalunci wani, kowa ka ba shi haƙƙinsa. Suka duk ya shiga ciki. Haka nan idan ka zo magana al'insan, an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, ya shiga. Domin wannan fassarar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallama kai tsaye a cikin hadisin Jibril, ka bautawa Allah madaukakin sarki kamar kana ganin sa, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, idan baka ganin sa ma to shi yana ganin ka. Abinda wato wasu daga cikin malamai suke cewa mushahada da muraqaba, wato ita mushahada alfaz ne, lafuza ne waɗanda wasu daga cikin malamai suka yi tani, wanda a kansu ne wasu sufaye suka ɗauka suke ta gina wata barna a kansa, amma asali maganganu maganganu ne wanda suke masu ma'ana mai kyau. In an ce almushahada, ana nufin cewa ka rinka jin kai lokacin da kake bauta wa Allah maɗaukakin sarki kamar kana ganin Allah shi ma yana ganin ka, shi ake cewa mushahada. Muraqaba kuma kai baka kai yanayin yadda za ka rinka jin cewa kamar kana ganin Allah ba, amma kana tuna cewa Allah maɗaukaki yana ganin ka. Akwai bambanci tsakanin abubuwa guda biyu. Lokacin da kai mai ido ne, kana gaba a gaban shugaba, kana zaune, shugaba ya sa ka wani aiki, kana zaune ya ce mun aiki kaza, zauna ka rubuta mun takarda kaza, kuma yana ganin ka kana ganinsa, lallai kulawar da za ka yi ta gaske ne, domin ka san kana ganin sa kana jin tsoro, kuma ka san yana ganin ka, kuskure da za ka yi yana ganin ka. Sabanin idan wanda yake gaban shugaban makako ne, shi baya ganin mai shugaban, amma ya san shugaban yana ganin sa, to shi wannan kulawarsa ba za ta zama kamar mai gani ba, saboda ganin da kake wa shugaban nan zai baka kwarjini, shi ba baya ganin sa. A yanzu magana da yawa, in ana so a fada, in an rasa mai fada, in da kira ku kawo wanda baya gani shi zai fada, in baya ganin ka ba balla zai ji tsoron ka. Bare ko kuna so ku bar wata magana kun kasa a cikin buhu ne, wanda baya gani ku shiga da sace a gaba kawai, ce abinda ake so kaza ne, shi ba baya gani. In kwarjini ne ma ta kake ji, dan shi baya ji, baya gani. To suke cewa bambanci kenan tsakanin al-mushahada da al-muraqaba. Wanda yake da matsayin mushahada yana ganin cewa shi lokacin da yake bautawa Allah maɗaukakin sarki yana jin kamar yana ganin Allah ne, Allah yana ganin sa. To irin waɗannan maganganun ne da wasu malamai suka yi na baya fa, sai wasu sun ɗauko su suna cewa ai wato Allah maɗaukakin sarki ana ganin sa, wasu suna ganin Allah maɗaukakin sarki. In ka kai muqamul mushahada kana ganin Allah maɗaukakin sarki kamar yadda kaza, kamar yadda kaza, kamar yadda kaza, kamar yadda kaza, sai a shiga wani abu da daban. Har irin wannan ne hanta ko zai ce maka shi ma ana kowa ma yana iya zama Allah. Ai kwanan nan ba ku banta ba wani wanda yake da abin komai Allah ne. Wasu matasa suka je har garin su a jihar Nasarawa, Allah ya saka wa matasan nan da alheri. Sun yi kokari bayan Allah nan, Allah ya saka musu da alheri. Suka je suka ratsa shi, ya ce zai muqabala da kowa. Ya yadda kowa ya zo ayi muqabala da shi, kowa ya a kowane lokaci kuma shiri yake. A zo ayi muqabala da shi akan kowa Allah ne, kuma komai Allah ne. Kawai shi kenan suka dara. suka isa kawai gidan sarki suka ce sun zo wajen malam wani ne saboda yayi challenge ya kalu bin tukowa ya ce duk wanda yake zai mukabala da shi ya yi tare mukabala da shi yazo suka ce to sun zo su gana da shi sai sarki ya aika masa yazo yayi baki ga abin da yake tafar da su kuma sai ya aika sarki a ga masa bai da lafiya kace a kai da kace Allah ne kai kuma Allah ko bai da lafiya mukabala bata kare ba a mukabala ta kare ai daga nan mukabala ta tare amma sarki bai kasa abuwa ba sai ya nada limamin babban limamin garin yace to tunda shi bai da lafiya kuma bakin sa ne bai kamata a ce ba su hadu ba sai je su tattauna in yaso an zasa wani lokaci ma yake sabu sauki kuma sai ai aka kai su har gida aka ji aka fito da shi zaman zaman daga nan saka ta jawo furgice ki ga abin da yake tafa da su ga abin da yake tafa da su ga abin da yake tafa da su sai ya ce wato me yasa ba ga masa za su ba ai ya kamata a ce irin wannan abu muhimmin abu da za a yi ya kamata a ce an sanar da shi ya shirya zai zo to kaga nan ma kai kai da kai Allah ne in ba ga ba kai ba ka sani ai ba ba ka sani za ga ba kai duk wannan bai isa ba kuma shi a tattaunawa ba dama gaskiya suka ce a'a mun kira yaron ka wani mun gaya masa dan kai ba a samun ka waya amma mun kira yaron ka wani da safa mun gaya masa mun ce za mu taho duk da cewa ma dai ka ce kowane lokaci a shirye kake bayan mun ce da shi ya zo Kaduna da ya ce a ko ina ne a ko yaushe suka ce ya zo Kaduna sai ya ce shi ba zai zo Kaduna ba ba tsaro bai da tsaro aka ce aje ina ne yace ba tsaro sai suka dara garin sa kawai ba da tunda san yace ina da tsaro in dai suna sun yadda su zo nan ya dauka ba za su je ba kawai sai su tafi karshe ba yace aka dai dan da mai karshe bayan dauko tattaunawa cewa tunda bai da lafiya yanzu suka ce to za su dauka su jira shi kwana biyu zuwa uku ya samu sauki ya ma kan kara kawo wani abu yace dama jagororinsu shugabanninsu dama sun hana shi wannan tattaunawar amma shine yace musu wannan fa inda aikin addini ne ya kamata a yi gamsar da su suka yadda to a cikin su wai ko a cikin abokan waɗanda suka je din wai akwai wani wanda ya je zage zage lokacin da manyan sa suka ga wannan zage zage sun ga masa su ce to kaga dama abin da muke gaya maka tun ba je ko ina ba an fara cin mutunci yace dan haka yanzu sai ya sake tambayin magabatan sa in sun yadda in ba su yadda ba kaga ba rayu ba suka ce to za mu zauna kwana biyu zuwa uku ka tuntuɓi jagororin ka in sun yadda shi ke nan sai mu zauna ai suka dawo fadar mai martaba sarki aka zauna aka yi bayani sarki kuma ya ce to ni kuma zan ba ku masauki dan sauke ku har zuwa kwana biyu ko uku in ku in ya samu izini shi ke nan sai sarki kuma abin da burge ni shine ya bar rantar da kansa yace ba abin da ya min dadi irin zuwan ku nan duniya ta san cewa wannan garin gobe ba kidan mu kike anan yace anan fadar na kira malamai sun tsere masa da hujjoji akan abin da yake kai ba musulunci bane kuma ya gamsu cewa lokacin ba musulunci bane amma ko dai cigaba da yi da haka mu ba aqidar mu bane ko ba mai gida ita ba to haka ne suka zauna iya kwalikin su a in an kira shawaya ma baya daga wa shi bai kira su musu kuma sun nemi shi baya daga waya shi ke nan dai haka dai mukabala ta kare ba ita ba to kaga ai wato abin da zamu kula a cikin shirin wannan abin shine mutumin da ya challenge duniya gaba da duniya bai ce kowaye a ko ina ne amma a ji har gidansa kuma ya kasa yi saboda ba gaskiya ke kai ba inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun a cikin wannan ayar Allah madaukake ya umarni da adalci da kuma ihsani muka ce da yawa a cikin dukkan maganganun da malamai suke za su ji cikin wannan da muka yi al'adlu ya hada dukkan maganganun malamai haka nan al-insan ya hada dukkan maganganun malamai gaba daya sai Allah madaukake ce wa ita'i dhil qurba da kuma ba wa ma'abuta kusaci duk da cewa al-insan kyautatawa ya hada da taimakon yan uwa na kusa ko na nesa amma saboda muhimmancin makusanta ɗan uwantaka a musulunci saboda muhimmancin su sai Allah madaukake ya ware su ya sake ambata su amma lokacin da aka ce inna Allah ya'muru bil adli Allah yana umarci umarni da adalci wal insani da kyautatawa ai maganar taimakon ƴan waya ce take amma me yasa aka cebance su saboda nuna muhimmancin su wannan yake nuna duk lokacin da ka samu wata dama na taimako farkon wanda ya kamata ka fara tunawa cikin taimako babu kamar ƴan uwanka ba daidai bane ka zama giginya in wani giginya da ake fada ya zama na cewa na nesa ne yake shan wani sai kaga Allah madaukaki ya masa wadata amma duk wanda zai more shi to a nesa yake na kusa da shi ba zai mora ba wannan ba tarbiyar addinin musulunci bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ibda liman ta'ul ibda liman ta'ul thumma al-aqrab fal-aqrab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda kake daukar nauyi sannan makusanci 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 idan dan uwanka yana jin yunwa ai ba za ka dauka kuma ka kai bare ba da dan uwanka bai samu al-aslu shine ka fara wadatar dan uwanka kafin ka wadatar da wani dan haka shi yasa kowanne lokaci a musulunci zamu ga cewa Allah madaukakin sarki yana kiran mu zuwa ga kyautatawa a waɗanda suke makusantanmu Allah madaukaki yana cewa wa'ati dhal qurba haqqahu
wa'ati dhal qurba haqqahu wal miskina wa bana as-sabili wa la tubadhir tabdhira
wa'ati dhal qurba haqqahu ka bawa wato ma'abucin kusanci haƙƙinsa wal miskina da kuma miskini wanda sabili da tafarki me yasa aka gabatar ati dal qurba aka gabatar da makusantanka musan aka bada miskine aka bada macibiya wayancan mabukata ne ake ambata amma kaga su ma abuta kusantin sai da aka ambace su duk da cewa fa galibi zaka samu cewa waɗannan ma abuzan kusantin sun shiga cikin matalautan nan sun shiga cikin marasa shi din nan amma sai aka ware su aka ce wa ati dal qurba haqqan wal miskina wal sabili wa duk wannan saboda wato muhimmancin makusanta ne haka ne yace laysal birru an tuwallu
wujuhakum qibala al mashriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين
لا شك رب هذا الله ما دوك تي سركي مرايي ما بي فدي سو بسيري يجي ذل قربى تكلا وآتى المال على حبه ذوي القربى ما ابو تا مساكي duk wannan dan annuna maka cewa ma abuta kusaci sun ya kamata ka fara gabatarwa idan Allah madaukake baka da dan haka haƙƙin yan uwantaka yana da muhimmancin yan uwana musulmai ku kula da shi kada wani sabanin dan uwanka ya saka ka kasa taimakonsa kada wani rashin kirki da dan uwanka zai yi maka ka dauke masa kafa ka ki taimakonsa kada kada saboda cutar da kai da wani dan uwanka zai yi ka dauke kafa ka fi taimakonsa duk abin da zai yi maka in dai akwai haƙƙin zumuntar nan to kai karka yanke ka ko ya yanke karka yanke annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa laysal wasil bil mukafi shi wanda in yayi maka zaka masa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba shine mai sada zumunta ba mai sada zumunta na gaskiya shine wanda in aka yanke masa shi kuma zai sadar da zumunta dan uwanka in yayi maka rowa lokacin da yake da shi kai kuma in ka samu ka bashi in yayi maka mugunta lokacin da ya samu dama kai kuma in ka samu dama ce baje shi in yayi maka sharri masa alkhairi an fahimta ko in ya bakanta maka rai ka samu dama kai faranta masa rai wannan shine bin umarnin Allah shine bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon bin umarcansa cikin abin da ya mana dadi da ma abin da bai mana dadi ba Allah madaukaki ya tara mu a gidan aljanna al-firdausi abin da muka fada daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah madaukaki ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum